أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والله أكبر. سبحانه ما كان اسمه على عسر إلا تيسر، ولا شيب بقلب كدر إلا تطهر، ولا رمي به عدو إلا تكسر. وصلى الله وسلم على المجاهد الأشجع الأبر الأطهر، ذي الجبيل الأغر والوجه الأزهر، والآل والصحب والتابعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدعوة أولا مسلاتي متارن البركة مسلاتي الخلفاء الراشدين من شرطة فدرال هاوزن أستيت كونا بندوجي أيو دارا أشرين دا أشرين دا أكو قواتا محرم هجرة مزاق الله دبو إيه دليه إلي أربعين دا هدو وانديداتي دا أشرين دا تيا قواتا تقوص ميلادية دبو بيو دا أشرين دا بيو أيو زا أقباتا دا wani babban wata babban lecture mai taken matsayin Bukhari da Muslim a wajen musulmi. Alhamdulillah, muna alfahari, ko in ce ni na farko ina alfahari da ni ne zan gabatar da wannan bijimin babban malami, wanda amma ba suna cewa al-ma'ruf la yu'arraf, ba sai na tsaya ina dogon bayani wurin sharhi a bayaninsa ba. Na sani mun bibi BBC, mun ji tarihinsa, mun yi alasan barka, muna bibiyan karatuttukansa da lakcocinsa a Sunna TV da Africa TV da ko'ina. Malam Sheikh Dr. Muhammad Rabi' Umar Rijali, malami ne ya fi shekara 20 yana karantarwa, kuma yana bibiyar dukkanin abin da ya shafi miyagun aƙidu, yana nakadi da rubuce-rubuce da lakcoci da wayar da mutane kai a kan wannan. Ba sai na tsaya ina dogon bayani ba, malam yana so ya shiga cikin bayanai da abin da zai amfana da mu ɗan uwa, dukkanin mu ɗaliban ilimi ne. Ni na ɗauko biro da takardata, kamata in kowa da biro da takardarsa. Abin da za a faɗa akwai fawaid da yawa, kamar yadda na gaya muku, ina daga cikin miza ta malam in yana lakca fitar da fawaid da yawa. Zai taimake mu, zai taimake 'yan uwa gaba ɗaya, zai taimake ɗaliban ilimi da yawa, musamman ɗaliban da suke nan damar lakcar ba ta wa'azi bace ta ɗaliban ilimi ce. Don haka wanda ba ɗalibi ba, wato baya ɗan bibiyan karatu afuwan, zai ga abin ya ɗaya mai zurfi da yawa. Don haka ba tare da ɓata ba lokaci ba, zan gabatar da abin magana ga Fadilatu Dr. Sheikh Muhammad Rabi' Umar, hafizahullah, falitafaddal mashkuran ma'jura.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فضل أهل العلم بالعلم ورفعهم درجات وجعل كل شيء يستغفر لهم حتى الهيتان في البحر، والصلاة والسلام على إمام المتقين والسيد العلماء الآملين نبينا وحبيبنا محمد القائل العلماء ورثة الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا إلينا سنته وأفعاله وتقديراته، ومن سلك سبيلهم واقتفى نصرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديات أتبعت الله من فكر سركي ديا هتامو أولا مسلاتي ميسونا الخلفاء الراشدون شكو أنه أنقوى تشارتا وكان أرغندوجي أيو شيرندا أوكو أنكو ماذا مجيدا ليسي مجيدا رنك شيرندا هدو وكان المحرم هجرة بوجهة الجوه الحبئين دا هدو wanda daidai da 22 ko mu ce daren 23 ga watan takwas miladiya 2022 matashiyar tattaunawar ma a wannan zama shine matsayin littafin Bukhari da Muslim a wurin musulmai ban sani ba ta ina zan fara me zan fada me zan bari domin laccar tana da alaka da manya-manyan malamai guda biyu al-imamaini al-jalilaini al-azimaini amir al-mu'minin fi al-hadith kowanne daga cikin su amir al-mu'minin ne fi al-hadith Bukhari da Muslim da littattafan su waɗanda su ne as-sahhu al-kutub al-musannafa haka awa ɗaya ta yi kaɗan awa biyu ma ta yi kaɗan kwana ɗaya ya yi kaɗan kwana biyu ya yi kaɗan wata ɗaya ya yi kaɗan wata biyu ya yi kaɗan dan haka fili ne mai faɗin gaske da ba zai yiwu mu iya kare shi a takaitaccen lokaci ba dan haka abin da zan faɗa tugu ne daga cikin teku na rayuwar waɗannan malamai guda biyu tunda lokacinmu kaɗan ne zan takaita magana ta kan abubuwa guda biyar ko guda shida abu na farko waye Bukhari waye Muslim abu na biyu me malamai suka faɗa a kansu abu na uku yaya suka rubuta littattafansu ɗinnan guda biyu matsayin waɗannan littattafai a gurin musulmi abu na hudu me ake nufi da cewa su ne mafiya ingantaccen littattafai wanda aka rubuta na hadisi abu na biyar shin a cikin hadisan Bukhari da Muslim akwai hadisan da suke taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na shida na ƙarshe me yasa makiya suka jira akan Bukhari da Muslim waɗannan abubuwa guda shida su za mu bu a gurguje a cikin wannan ɗan takaitaccen lokaci shi dai al-Bukhari sunan shi Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Barjizba al-Ju'fi al-Bukhari Bukhari din isma ce zuwa ga garin su Bukhara an haifi Imam al-Bukhari a cikin garin Bukhara a ranar Juma'a bayan sallah 13 ga watan Shawwal shekara ta 194 kowa ya ji wannan an haifi Bukhari shekara ta 194 cikin karni na biyu kenan yanzu kuma muna cikin karni na 15 kaga ko da nisan da yi mana a kasancewarsa kusa da karni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu kuma ya zo a cikin karnin da manzo Allah yake cewa mafi alkhairin karnuka shine karni na sannan wanda yake bi masa dan haka Bukhari ba na yau bane ba na jiya bane yana cikin magabata shi ita am abaita mahaifin Imam al-Bukhari ya rasu yana karami ya tashi a karkashin kulawar mahaifiyarsa ya fuskanci neman ilimi tun yana dan karami kamar yadda al-Firabi ya hakaito daga sakataren Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari yana cewa an sanya min kokarin haddace hadisi tun ina makaranta ta matakin farko kamar makaranta allo kenan a lokacin aka ce shekarun ka nawa yace ina da shekara 10 ko kasa da 10 yace da na kai shekara 16 a lokacin na haddace littattafan Ibn al-Mubarak da Waqi na ma san wasu abuwa daga cikin maganganun malamai malaman fiqh ashabur ra'i ma'ana malaman da suke maganganu da abin da ya shafi fiqh musamman malaman mazhabin Hanafiya yace daga nan muka tafi aikin hajji da babata da dan uwana Imam al-Bukhari kai shekara 18 ya rubuta littafi mai suna qadayas sahabati wat tabi'in yana dan shekara 18 sannan ya zo rubuta littafin sa at-tarikh a garin Madina kusa da Rauda idan dare ya fito wata ya yi haske yana rubutu a cikin wata din shi wannan littafi nashi at-tarikh duk wani suna daga ya rubuta a ciki to yana cewa yana da wata magana ko yana da labari ko yana da masani a tare da mutumin da ya ambata ko da dukkan littafin ya tsawo shi yasa bai tsawo ita ba. Imam al-Bukhari yayi tafiye-tafiye wajen neman ilimin hadisi da sauraron hadisi ya fara karatu tun a gurin malaman garinsu kamar Muhammad ibn Salam al-Bikandi, Muhammad ibn Yusuf al-Bikandi, Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi. Sannan da ya tafi aikin hadisi da muka ambata shi da wanshi Ahmad, wanda wanshi din ya girme shi babarsa da dan uwanshi sun dawo gida, amma shi ya zauna a can ya ci gaba da neman ilimi. Daga cikin malaman da ya karatu a gurinsa a garin Makka akwai Abdullah ibn Zubair al-Humaidi, a Madina ya karatu gurin irin Sa Abdul Aziz al-Uwaisi Mutarrib ibn Abdullah, ya je Khurasan, ya je Sham, ya je Misra, ya je garuruwan Iraq, ya shiga garin Baghdad. Baghdad gaba ɗaya ba biyu ba, ya haɗu da malamai sun yi karatu sun yi muzakara kuma sun tabbatar da iliminsa da fitan shi a wannan fanni. A garin Balkh ya je hadisi a gurin Makki ibn Ibrahim a Marwa, ya je hadisi a gurin malamai da yawa kamar Ali ibn al-Hasan, Abdullah ibn Usman. A garin Naysabur ya je alwaya a gurin Yahya ibn Yahya. A garin Rayi ya je hadisi gurin malamai da yawa kamar Ibrahim ibn Musa. A Baghdad ya ji hadisi ya yi karatu gurin Shuraih ibn Nu'man, Ahmad ibn Hanbal da wandansu. A garin Basra ya yi karatu gurin irinsu Abu Asim An-Nabil, Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. A Kufa ya yi karatu a gurin malamai da dama kamar Talq ibn Ghannam da Khallad ibn Yahya. A Misra ya yi karatu gurin malamai da yawa kamar Sa'id ibn Kasir ibn Ufair. Ya ji malamai da yawa har yana cewa katabtu an alfin wa samanina nafsan, na rubuta hadisi daga mutum 180, laysa fihim illa sahibu hadisin, dukkanin su ahlus sunna ne ba dan bid'a. Mutum 180 wani ana tambayan shi malamin shi guda ɗaya kuke iya ambata, kuma shi ne yake zakin Bukhari. Mutum 180 ya ce laysa fihim illa sahibu hadisin, yace lam aktub illa amman qala al-iman qawlun wa amal. Wannan yana da cewa wanda dai karatu gurin su ahlus sunna ne, shi karatu gurin murji'a ba. Imam al-Bukhari mutum ne da Allah ya bashi kwakwalwa, yana saurin haddace abu har ma wadanda suka san shi in suna ambatan yanayin yadda yake akan yi mamaki. Ɗaya daga cikin malamai yana cewa ban taɓa ganin mutum irin Imam al-Bukhari ba, yana ɗaukar littafi na ilimi ya buɗa ya bi shi sha sai ya haddace abin da ke cikin shi marratan wahida, sau ɗaya tak in ya karanta ya haddace. Irin waɗannan mutane akwai su. Sakataren shi Muhammad ibn Abi Hatim yana cewa na ce wa Imam al-Bukhari tahfazu jami'a ma adkhaltahu fil musannaf, ka haddace duk abin da ka rubuta a littafinka. Qala la yakhfa alayya jami'u ma fihi, duk abin da ke ciki ba abin da ban sani ba. Bukhari yana cewa ahfazu 100,000 hadisin sahih, na haddace hadisi 100,000 ingantacce. Wa 200,000 hadisin ghairi sahih, na haddace 200,000 wanda ba ingantattu ba. Muhammad ibn Azhar As-Sijistani yana cewa muna zaune a majalisin Sulaiman ibn Har, Imam al-Bukhari yana zaune tare da mu yana ji amma baya rubuta, mu kuma muna rubutawa, ana imla'in hadisi ana karanta hadisi suna rubutawa shi baya rubutawa. Yace me yasa baya rubutawa? Ko suka tambaye junansu ya muka ga wannan baya rubuta, aka ce yayin ya koma gida kan zauna ya rubuta duk abin da yake daga hadisa. Mabi ban mamaki shine abin da ya faru shi a Baghdad. A Baghdad lokacin da Ibn Adi ya sake sa haka nan Al-Khatib al-Baghdadi ya ambace cikin tarihu Baghdad, haka ne Ibn Khilliqan cikin Wafayatul A'yan ta zo ta hanyoyi da dama cewa Imam al-Bukhari da ya zo Baghdad, lokacin da ya zo ɗaliban hadisi da malaman hadisi ta ji labarin ya zo, sai suka haɗu suka shirya yadda za su jarraba shi. sai suka samu hadisai guda 100 suka samu mutane 10 kowane mutum aka bashi hadisi 10 ya haddace amma yadda ake sai a dauko sanadi sanadin hadisi sai a dauko matanin wani matanin daban sai a hada da wannan sanadin haka aka ba wannan 10 ya haddace wancan 10 ya haddace wancan 10 mutum 10 suka haddace hadisi 100 suka ce za mu gwada shi magani ba ana ce mai amirul mu'minina fil hadis ba imam al-bukhari da yayi zauna an cika bayan an cika baki daga Khurasan daga ina ne da mutanen Baghdad sai dai daga cikin mutane 10 ne daga hannu sai ce imam al-bukhari ina da tambaya sai karanto hadisi na farko ya haddathana fulan an fulan an fulan sai ka wani matani ba matanin hadisin ba sai dora sai bukhari yace la a'rifuhu ban san wannan hadisin ba ya karanto na biyu yace bai sani ba ya karanto na uku yace bai sani sai da karanta 10 sai wasu suka ce malamin nan ya gane saboda ko iyana aka tsaya ci jarrabawa domin ai inda da gaji ne sai yace eh haka yake amma da yake malami da yace bai san wannan hadisin ba to wasu suka ce ya gane wasu suka ce a sauran mutane da basu da yake cikin suka ce a to wannan an ce amirul mu'minin an karanta hadisi 10 bai sani ba wancan ma ya tashi na biyu shi ma ya karanta 10 bukhari yana cewa bai sani ba na uku na hudu har guda 10 nan suka gama sai bukhari ya dakan da farko sai na farko hadisin ka na farko da karanto ka ce kaza da kaza da kaza ya karanto hadisin a kuskuren shi yace to wannan yadda karanto shi ba haka yake ba hadisin wani wancan da ya karanto na bakwai ko na kaza matanin hadisin shine hada da wannan sanadin sai kuma sanadin wannan hadisi yana hada da hadisin wancan da ya karanto na kaza kowane mutum da ke cikin 10 din sai ya karanto da ya karanto hadisin sanadin ya masa gyara imam hafiz ibnu hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa huna yuqda'u lil bukhari anan dole sun ku yawo bukhari famal ajab min raddihi al khata ila sawab ba mamaki ya gyara kuskure an yi kuskure ya gyara fa innahu kana hafizan ya haddace ai kama bal al ajab min hifzihi lil khata ala tartibi ma alqahu alayhi min marratin wahida yace abun mamakin yadda ya haddace kuskuren da aka bada mai sau daya kowanne cikin 10 nan sau daya ya karanta hadisan shi 10 amma bukhari ya haddace irin waɗannan mutanen Allah ya yi su dafi wa addinin hijima da haka kurin nan gari nan bari saboda sun riga haka Allah ya yi su don wannan hijima ɗin imam al-bukhari haka ya rayu ya rubuta littafi da dama ba tarjama shi za mu doguwa ba san duba tarjama shi duba littafan hadisi sun tsawaita wajen tarjama shi ko da sirr alamin nubala aka ɗauka za ga ya shafi ga mai yawa wajen tarjama shi ya rasu ya shekara ta 56 256 bayan hijira wannan shine bukhari a takaice amma imam muslim shine abul husayn muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qushayri an nisaburi an yi tattauna cewa imam muslim shin qushayri din nan maula ne min anfusihim aw min ghayrihim amma dai abinda wasu malamai suka rinja har imam muslim Quraishi ne balarabi ne in ka duba littafin al-Imam Muslim wa manhajuhu wa asaruhu fi ilmi al-hadith na al-Sheikh mashhur Hassan Salman za ga yarin da wannan magana cewa Imam Muslim asalin shi balarabi ne Imam Muslim ya taso yayin ilimi baban shi karantarwa ne da ba da tarbiyya kamar yadda yake cikin tahzib at-tahzib kuma Imam Muslim yana kasuwanci yana da shago yana sai da tufafi kana bazazan yana da kuma wasu abuwa da ya mallaka kamar gona da kaya na dukiya wanda da su yake samun abin da yake rayuwa kamar yadda yake cikin tahzibu tahzib Imam Muslim ya bara karatun hadisi da haddace hadisi tun yana karami farkon jin shi hadisi da fara karatun hadisi yana dan shekara 12 kamar yadda yake cikin sirru alamin nubala shi ma ya kewaye garuruwa ya yi karatu gurin malamai da yawa wannan sunna ce ta malamai gaba ɗaya duk malamin da za ka karanta da mashi za ka ga ana ba da muhimmanci wajen faɗan malaman shi dan shi ke nuna malami ne kuma dalibin ilimi ne kaga duk wanda kaje bai da malami to karka bi shi zaka hauki ne wa man yakuni al-ghurab lahu dalilan yamur bihi ala jiya fil kilabi wanda yace hankaka zai bi to zai kai shi kan mushan karnuka ne dan haka ake ambatan malamai haka imam muslim ma yayi karatu gurin malami da yawa ya bara gurin malaman garin su wanda sunna ce ta malaman hadisi abin su bita wasu garuruwa suna farawa da malaman garin su kamar yahya ibn yahya bin bukair at-tamimi an-nisaburi ishaq ibn rahawai utaiba ibn sa'id al-baghlani a makka yayi karatu gurin irin daliban imam malik abdullahi bin maslama al-qanabi akuba a wajen irin su ahmad ibn yunus ya je kuma garuruwa da yawa kamar makka kamar madina kamar ta'if ya shiga iraki a iraki ya shiga garuruwa da dama basra balkh bagdad kufa ya je rai ya je misra ya je sham ya je garuruwa da dama ya rubuta littafin shi imam zabi ya cewa a cikin sahihin littafin shi ya yi riwaya sama da malamai 200 da wani abu wanda suke cikin sahihi imam muslim ya bar duniya ranar lahadi 25 ga watan rajab shekara ta 261 yana dan shekara 55 akan magana mafi inganci wadannan sune imam al-bukhari da muslim a takaice takaitan takaicewa ko wanne daga cikin su in za a fada da kuma yadda muka faɗa zama ne yawa imam muslim akwai littafi da aka rubuta mujalladi biyu sama kusan shafi 1000 akan abin da ya shafi imam muslim al-imam muslim ibn al-hajjaj ومنهجه في الحديث ومنهجه وأثره في علم الحديث ولأنما لم يقل أبيه سنسى أمي أبو يقول من يمن يمع لمي ما لمنسو دا علي كنسو سأننسو دا ما وانت تزوبا ينسو كما دا ما وانت يسمى لمي شيكي يبن مالمي عند كجينا زاكي مالمي تبقى مالمي با malami shi ya san malami shi ya zo jahili kana iya jawo mai waka a kakkare ce sadaqallahu al'azim saboda bai sani ba amma malami ya san malami dan haka wannan yabo da zamu kawo na malami ne da suke wa bukhari da muslim akwai muhammad ibn bashar wanda ake lakabi da bundar كان كرنت بخاري مسلم ذاك تجي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بندار يروي عن غندر بشي وانا بندار إن ينشا حفاظ الدنيا أربعة إن كان نيمان حافظين دنيا قداه تلي أبو زرعة أغر الري الري سنن قليني مسلم ابن الحجاج ابن الحجاج عن إسابور عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي السمرقند في محمد بن إسماعيل البخاري أقرم بخارة إن كان الإمام حفاظ الدنيا وإنه قلاه أنجي أنجي كرشي وإنما كان تنجي تاريخ بغداد جزء نبي وشاب نشاشلا إمام البخاري ينجي والماجران عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس ما لم يجب ببنى حديثي والماجران وانا ما لم يسني مذاكرة امام البخاري مذاكرة شيني كرنتو جونا حديثي سكا كرنتو وانا حديثي سي بخاري تي لا اعرفه انسان شبا سكا جيقول ما لم انسو عمرو بن علي الفلاس سكا تي مسا ايمنا مذاكرة دا محمد بن اسماعيل البخاري من غير مسا حديثي بيسني با سي ما لم انسو يتي كتكو يمرنا حديث لا يعرفه محمد بن اسماعيل ليس بحديث اي ده حديث ده امام البخاري بي سن بابا حديثي بني ده كما من ذا كوي با كو ينزا ابن اتوسيا وني وانا كيسا تلاتين تاريخ بغداد بتعذيب الكمال تاريخ بغداد جزء نبي وشاب نشا تقوس تعذيب الكمال جزء اي شرين ده هدو وشاب نا تليه ده نام سن ده اوكو ابو مصعب احمد ابن ابي بكر المديني yana cewa mu a wajenmu Muhammad ibn Isma'il asqahu indana wa absaru min hanbal mu a gurinmu inji shi Imam al-Bukhari yafi fuhu yafi fahimta fi Imam Ahmad bin Hanbal haka wannan malami ya fada sai wani mutum yana zo da sai ke jawaz al-hadda kai guluwi kauce iyaka sai Abu Musa bai ce law adarakta malikan da ka zauna da Imam Malik wa nazarta ila wajhihi ka kalli fuskar Imam Malik wa wajhi Muhammad ibn Isma'il ka kalli fuskar Bukhari la kunta kilahuma wahidun fil fiqh wal hadith da kai da kanka zaka ce da Imam Malik da Imam Bukhari sai suke a wajen fiqh da hadisi saboda shi Bukhari bai yi riwaya gurin Malik ba sai gurin almajiran Imam Malik to wannan almajiran Imam Malik da yake faɗa yace shi ya fahimtar sa Bukhari ya fi Imam Ahmad sai wani yake ganin ya wuce gona da iri sai yace to mu koma kan Imam Malik wanda gaba yake da Imam Ahmad a shekaru ya riga Imam Ahmad 160 da wani baka yi shi Imam Malik 93 aka yi shi bayan hijira sai yace to da zaka zauna da ka zauna da Imam Malik ka kalle shi ka kalli Imam Bukhari ka kalli fuskar su da ka gane cewa martaba iskiya ilimi da hadisi wannan bayani na cikin tajibul kamal Muhammad ibn al-Nadr Abu Sahl Abu Sahl al-Shafi'i yana cewa na shiga Basra na shiga garin Sham na shiga Hijaz na shiga Kufa in na ga malaman waɗannan garuruwa fa kullama jara zikru Muhammad ibn Isma'il duk lokacin da aka ambaci Bukhari a waɗannan garuruwa faddaluhu ala anfusihim sai sai ai Bukhari gabe yake da mu in da ga malaman waɗannan garuruwa suna bibita Imam Bukhari akan kawunan su kuma ta tiku Baghdad Imam Ahmad ibn Hanbal Imam ahli sunnati wal jamaa yana cewa garin Khurasana bai taba fitar da wani malami ba kamar Imam Bukhari ka duba al-bidaya wan nihaya Ishaq ibn Rahawayhi yana cewa Imam Bukhari da ya zo a zamanin Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri lahtaja an-nasu ilayhi bil hadith da mutane sai sun bukaci shi a wajen ilimin hadisi Al-Hasan Al-Basri babban tabi'i ne ana lokaci ne da ilimi da malami da amma lokacin Bukhari ya zo da mutane sai sun bukaci ilimin shi wani kila ba zai gane me ake nufi ba abinda ake nufi mutumin zamanin da yake akwai malamai kuma aga mutum yana karantarwa yana ilmantarwa alama ce ta ilimin sa ya tumbaka amma in dama gari ba malamai jahilai ne a gari to mai ido ɗaya ma sarki ne in makabi mai ido ɗaya ma sarki ne amma in ka zo gurin malamai to ana ake gane malami to Bukhari da ya zo a zamanin tabi'ai irin su Al-Hasan Al-Basri to da amma lokacin mutane za su buƙaci ilimin shi din ya nuna ma zarfin ilimin shi Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi yana cewa Muhammad bin Isma'il faqihu hadhihi al-umma Bukhari in kana neman malami a cikin wannan al-umma an ka samu Bukhari shikenan an kai karshe Imam at-Tirmidhi Muhammad ibn Isa yace lam ara ahadan bil Iraq wala bi Khurasan fi ma'na al-ilal wat-tarikh wa ma'rifat al-asanid a'lam min Muhammad bin Isma'il sai dai iya ganina a Khurasan da Iraq ban ga wani wanda yake da sanin ilimi da tarihi da hadisi irin Imam Bukhari ba wannan magana tana cikin tabaqatul shafi'iyya al-kubra wannan kan dangane da Imam Bukhari kenan Imam Muslim shi ma haka malamai suka ittifaki wajen sibata ce cewa Imam zamani shine a ilimi Ibn Abi Hatim yana cewa kana thiqatan min al-huffaz Imam Muslim thiqa ne daga cikin manyan malamai a Ibn Abi Hatim ga wanda yake karatun hadisi ya san waye ya san kimar maganar sa da nauyin ta da irin su in suka yabe mutum to masha Allah an karba Ahmad ibn Salama yana cewa na ga Abu Zur'a da Abu Hatim yuqaddimani Muslim ibn al-Hajjaj fi ma'rifati al-sahih ala mashayikh asrihima shi na ga Abu Zur'a da Abu Hatim suna gabatar da Imam Muslim wajen sanin hadisi kan malaman da suke zamanin su Abu Zur'a din fa malamin Imam Muslim ne malamin Imam Bukhari ne haka Abu Hatim din amma an kawo maganar Muslim suna gabatar da shi akan sauran malamai wannan magana tana cikin bidaya wa nihaya Muhammad ibn Yaqub al-Habiz yana cewa garin mu mutane uku ya fitar a wajen ilimi Muhammad ibn Yahya da Imam Muslim da Ibrahim ibn Abi Talib kamar yadda Zahabi ya kawo cikin Tazkiratul Huffaz Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Farra yana cewa kana Muslim ibn al-Hajjaj min ulama'i an-nas Imam Muslim yana cikin malaman mutane wa min awiyati al-ilmi kana neman zakka ta ilimi in ka samu Imam Muslim an kai karshe ma alimtuhu illa khaira haka ne Imam Nawawi yana cewa wa ajma'u ala jalalatihi wa imamatihi wa ulwi martabatihi wa hizqihi fi hadhihi as-sun'a wa taqaddumihi fiha wa tadallu'ihi minha wa min akbar ad-dalail ala jalalatihi wa imamatihi wa wara'ihi wa hizqihi wa qu'udihi fi ilm al-hadith wa itla'ihi minha wa tafannunihi fiha kitabuhu as-sahih imam an-nawawi yabla cikin ta'zib al-asma yace imam muslim an yi ijma'i kan girman shi da darajar shi da imamin shi da daukar darajar shi da kwarance wasu cikin wannan fage na hadisi da yadda ya sha gaban kowa yace babban dalili da yake nuna mutum ne mai ilimi mai tsoron Allah mai kwarancewa cikin hadisi shine karanta littafin sa as-sahih karanta wannan littafin nashi as-sahih to wannan kadan daga yaban da malamai suka yi musu to yanzu mun ji malamai duk mai hankali ba zai saurari wani jahili na ƙarshen duniya ba waɗannan malamai ne in dai za ka yi maganar ilimi ko a ina kake a duniya in dai za ka buɗe littafi ka yi maganar ilimi da waɗannan malaman za ka ambata ba za ka ƙetare su ba duk inda ake maganar ilimi dole a yi maganar su to ga abin da suka faɗa kan Imam Muslim da Bukhari kaga yanzu duk mai hankali ba zai koma kan wani wanda ya zo a wannan lokaci ba da bai kama kabarsu ba bai kama tafin kabarsu ba balantana ya dago har a ce ya wuce su da za ka saurare shi kan cewa maƙaryata ne ko maƙiya annabi ne ko sun yi wa annabi ƙarya ko abubuwan da suka faɗa duk ba daidai ba ne ko wannan daga duk in ka ji mutum yana wannan ɗayan biyu ko dai jahili wanda bai san me ya magana ilimi ba ko mahaukaci dan mai hankali ba zai faɗi wannan ba saboda duk wanda ka sani to mutanen da suka rayu da shi su ne aula su ba da shaida a kan shi in ba su ba sai waɗanda suka karanta daban suka san ilimi suka rayu da littafan shi su ba da shaida a kan shi wannan na kawo ka take daga cikin irin abinda malamai suka faɗa kan waɗannan malamai isan kuma ya ga dogayen bayanai ya koma da tafi shi sai nake wadan maraje tarihu baghdad tahzibul kamal tahzibut tahzib albidaya wan nihaya suratul tafai kuma da kan littafan su yawa daga cikin mutane wadanda ba su da alaka da karatu suna daukan kamar furin bukhari da muslim da sauran malamai jiro da cikin suka dauka suka zo na gindin bishiya suka dinga rubuta hadisi haka suke dauka da haka sai ka ji mutum haka kurin sai tsaye ya ce hadisin da Bukhari rawaito ƙarya ne sai tsaye amma da za ka tambaye shi wace hanya ake bi sai aka yi Bukhari ya riwaya hadisi ba Bukhari da Muslim ba haka kurin suka rubuta littafi ba ilimi ne suka ji daga malami shi yasa za ga duk an buɗe littafin sai sun ce wane ne ya gaya mana malaminmu wane ya gaya mana shi kuma daga wani shi kuma daga wani shi kuma daga wani har je kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko mutanen da suke ambata sanannu ne kowane malami kowane mutum a cikin Bukhari da Muslim ko Abu Daud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah sai ka samu tarjuma shi malamai sun yi bayani akan shi waye wani ma in ka je kana karanta tarjuma shi sai kai mamaki kaga an rubuta shafi 100 ana bayanin tarjuma shi da rayuwar shi to kaga kenan ashe ba kurin haka suka rubuta suka dau alkalami ba kurin suka zauna gindin bisha suka dinga rubuta manzo Allah ya ce sai sun faɗa waye ga ya musu shi kuma daga wa har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama ruwayoyin da Bukhari da Muslim suka rawaito ruwayoyi ne da sun shahara sana da yawa kamar yadda muka faɗa Imam Bukhari yana cewa ya haddace hadisi 100 ingantacce ya haddace 200 wanda ba ingantacce ba wanda yake nuna kenan a cikin abin da Imam Bukhari ya haddato shi ne ya zauna ya tace ya rubuta mana wannan Sahih Bukhari duk hadisan Sahih Bukhari guda nawa ne ko bakwai ne wannan ba hadda wanda zai baita mutumin da ya hada shi hadisi 100 ingantacce sai ya zauna ya tace rubuta ma 700 ai ko ba ga ya maka ba ka san lalle an gita ta anan a cikin 100 ya rubuta 700 ai ka san an gita ta ba karama ba dan haka ba wai iya hadisan da ya sani ba ne rubuta sai ya tace ya kafa wasu sharadai kuma ya tafi akan wannan sharadin da aka yake cewa akhrashu hadzal kitab na fitar da wannan littafi min zuha'i 600,000 hadith daga hadisi 600 yake waja'altuhu hujjatan baini wa bain Allah littafin nan da aka rubuta hadisi 600 na kato waɗannan hadisai na rubuta kuma na sanya shi hujja ta tsakanina da Allah ma'ana duk wanda ya karanta in na je lahira Allah ya tambaye ni me yasa ka rubuta kaza zan faɗi dalili ina da abin da zan kare kaina a wajen Allah wannan magana tana cikin tarihu Baghdad a wata riwaya na cewa ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma sahha ban rubuta komai ba a cikin littafi na al-jami' as-sahih ba ce abin da ya inganta wa taraktu min as-sihah li hali tul kuma na ba hadisi sai hai dewa wanda ban rubuta ba saboda kan littafin ya tsawo anan muna faɗa Bukhari ya hadisi 100 wani zai iya cewa ka ji wata ƙaryar yayi hadisi ma yanzu in aka tattara na duniya ba su kai 100 ba akwai masu faɗin wannan to malaman hadisi suna ɗaukan duk wata hanya ta hadisi ko da hadisi ɗaya ne in ya zo da hanya 10 to hadisi 10 ne a gurinsu in hadisin ya zo ta wannan hanya zuwa kan Abu Huraira to hadisi ɗaya ne idan ya ƙara zuwa ta wata hanya zuwa kan wani sahabin nafsin matanin hadisi 2 ne a gurinsu mun gane ko da haka suke lissafi shine ma'anar cewa hadisi kaza zaka ji an ce hadisi miliyan 1 kuma akwai hadisi ne da zaka samu yanzu ka dauki hadisin man kaza ba alayya muta'ammidan wal yatafawa maq'adahu minan nar in ka karanta Fathul Bari Ibn Hajar ya yi bayanin hadisi yana da hanyoyi sun kai 100 ba gurin malaman hadisi duk in ka da ce wadannan ayoyi sai a ce ka hadda hadisi 100 kaga a matanji guda ɗaya ne amma a duruk ya kai 100 Imam Suyuti ce wa hamil maqala ushri alfi alfi ahwi ala mukarrabin wa waqfi sai ka dauki maganar malamai da suke cewa hadisi miliyan 1 kaza yace da hadisan da aka maimaita da hadisai ma mawqufai kamar da Imam Allama Ahmad Ibn Shakir ya sharhin wannan magana lokacin da yazo yana ta'liqi kan alfiya yayi sharhin ta cewa mai malamai suke bi da wannan ai wannan jan hankali ne saboda wani zai zo ya ce to ai kana cewa hadisi 100,000 ai hadisan ma ba su yi haka ba a gurin malaman hadisi ikhtilafu turuq suna daukar su hadisi ne in ka dauki littafin al-ilal na Imam Ad-Darqutni za ka ga hadisi daya sai ka mai hanya 30-40-50 hadisi daya yana imla'i ya ce ya zo ta hanya kaza ya wani kuma ya saba da wani abu kaza sauran dibe a malaman hadisi nan da ake dibe malamai na ambato dalilai guda biyu waɗanda suka sa Bukhari ya rubuta littafin shi wasu na cewa abu na farko ya ji wata magana da malaminsa Ibn Rahawayhi yayi yake cewa law jama'atu kitaban mukhtasaran li sahih sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almajiransa ina ma za ku an yi takitaccen littafi wanda ya kunshi sunnan manzon Allah ingantacciya sai ba wannan sai magana ta faɗa cikin ran Imam Bukhari wanda suka ce yana cikin dalilan da yasa ya rubuta littafin shi akwai kuma wata riwa da ake cewa Bukhari ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai kamar fifita ko da kade masa wani abu sai ta mai masu fassarar mafarki suka ce zaka kade wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ma'ana zaka kawar da ƙarya daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yasa sai ya rubuta littafin shi as-sahih wanda mai na cewa ba laifi za mu iya haɗa maganganun guda biyu ya yi mabarkin kuma ya ji wancan bayani Imam Bukhari ya ɗau shekara 16 yana rubuta wannan littafi shekara 16 ya ɗauka yana rubuta shi ba wai rana ɗaya ya rubuta shi ba har Al-Hafiz Ibn Hajar da wasu malamai sun yi taujihi suka ce ya fara rubuta shi a masallacin harami sannan kuma duk inda ya je wani gari yana ci gaba da rubuta haka ya har ya rubuta tsawon shekara 16 lokacin da ya gama rubuta littafin shi ya miƙa shi gurin manya-manyan malaman zamanin shi wanda suka san ilal suka san ruwayoyin hadisi kamar Ali ibn Abdullah al-Madini kamar Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal kamar Yahya ibn Ma'in ya ba su yace su duba kuma dukkanin suka ce littafin yayi kyau suka yi sheda akan littafin cewa yayi illa dai wasu hadisai guda hudu su ma Imam al-Uqayli yace waɗannan guda hudun ra'ayin Imam al-Bukhari ya fi inganci akan ra'ayin waɗancan malamai al-muhim dai Imam al-Bukhari bayan yayi shekara 16 yana rubuta littafin kuma ya bijirar da shi ga malamai sun duba kuma sun ce littafi yayi haka ma Imam Muslim shi ma yayi shi ma dai ta shiru da littafin shi ta towa yi ba duka ilimin da yake ba ne rubuta a sahihi ya kamar yadda yake bada yana cewa sannaftu hadzal musnad as-sahiha min 300,000 hadith masmu'a ina rubuta wannan littafi na sahihi daga hadisi 300,000 da naji a cikin littafin da rubuta wannan kamar yadda magana ce shi ta yi kuma kafat haka nan Ahmad ibn Salama wanda abokin Imam Muslim da wajen neman karatu yana cewa katabtu ma'a muslimin fi ta'lib sahihi 15 sana ya rubuta yayi sun yi ta rubutu ko kuma sun yi ta karatu sun zauna da muslim tsawon shekara 15 wajen wallafa littafin sa haka wannan littafi na Imam Muslim shi ma ya dau lokaci yana rubuta shi akalla shekara 15 zuwa 16 bayan shi ma ya gama ya ba malamai sun duba kamar Abu Zur'a har yake cewa da hadisin da Abu Zur'a ya ce cire shi sai in cire shi hadisin da yake na da illa sai in cire wannan na sa mana ne dan mu bayyana cewa littafin Bukhari da Muslim tun a zamanin da suka rubuta suka samu shi a gurin malamai tun a wancan zamanin wannan muna magana saman shekara 1000 Ali ibn Abdullah al-Madini ya bar duniya shekara ta 234 bayan hijira 234 to tun a wancan lokacin suka yi mushi da littafi yayi kuma suka rubuta ba boyewa suka yi ba dan kaga ana boye abu to ba bane na gari abu mai kyau bayyana shanki ce za da jaman sunna duk inda kaje kasuwa suna nan amma yanzu kana neman littafi da shi a sai ka karade garin nan baka same shi ba an boye shi ba kowa yake da shi ba kaga an fito ana sayarwa to wanda aka yi na tallan ne wanda aka lullube abin da yake na bayan gida da zuma amma na sunna komai a bayyane yake to da haka sun bayyana littafin kuma malamai sun karbi littafin idan muka dawo matsayin waɗannan littafi gurin musulmai mu al'umma musulmi al'umma ce da take tunkaho da magabatanta ba yadda za a yi da addini ba tare da magabata ba saboda waɗannan magabata su ne suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar sahabbai kenan tabi'ai sun rayu da waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma haka abin ya ci gaba da tafiya kamar yadda Imam Az-Zahabi cikin littafin sa Al-Amsaru Zawatul Asar idan ka faɗa garuruwa da yadda ilimi ya tashi a garin da lokacin da ilimi ya ragu waɗannan magabata su ne fitilan musulmi suke haskaka mana to in muna so mu gane matsayin Bukhari da Muslim a gurin musulmi to sai mu koma gurin magabatan mu gurin malamai waɗanda suka san Bukhari da san Muslim Imam al-Bukhari da Muslim littattafansu sun samu kulawa tun da can har yau ina ji malamai na cewa in ka cire al-Qur'ani mai girma zai wahala ka samu littafin da aka ba su kulawa a musulunci irin Bukhari da Muslim an yi musu sharhi ina iya tuna malaminmu Dr. Matar Az-Zahrani rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa tadwin sunna yana cewa aqalla bukhari sahih al-bukhari yana da sharhi guda 70 muslim ma yana da su jewa an yi sharhin su kuma har yanzu ana yi an yi rubutun abin da ya shafi rijal nasu mazajin su an yi rubutu abin da ya shafi fiqh an yi rubutu akan ma'ana dai gashi nan da dama an yi rubutu akan abin da ya shafi ilimin hadisin da ke ciki an yi rubutu akan abin da ya shafi lugha da ke ciki ma'ana littattafai ne da malamai sun ba su kulawa ko wahala ka samu littattafan da suka samu irin wannan kulawa kamar su malamai sun ba da kyakkyawar shaida kan waɗannan littattafai Imam Nawawi yana cewa malamai sun ittifaki cewa mafi ingancin littattafan da aka sannafa su ne Bukhari da Muslim. Yace kuma jamhurin malamai sun ittifaki cewa mafi inganci shi ne Bukhari. Hakanan in kana neman littafin da ya fi cikin fawaid fa'idoji shi ne Bukhari. Sannan al'umma ta yi ijma'i, in ji Imam Nawawi, kan ingancin waɗannan littafai guda biyu da wajabcin aiki da abin da ke cikinsu. Imam Nawawi dai mun san ya yi sharhin Sahih Muslim, da haka zai wahala ka ce bitan littafin Sahih Muslim ba. Hakanan Al-Badrul Aini cikin sharhin da ya yi Bukhari yana cewa malaman gabas da yamma sun haɗu cewa bayan littafin Allah ba littafi da ya bi Bukhari da Muslim inganci. Wannan magana tana cikin Umdatul Qari Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa. Yace abinda malamai suka haɗa kai shine bayan Al-Qur'ani ba littafin da ya bi Bukhari da Muslim inganci. Wani gurin yake cewa littafan hadisi da aka sani kamar Bukhari da Muslim, yace to a sararin sama, a ƙarƙashin sama, ba wani littafi da ya bi Bukhari da Muslim inganci. Imam Al-Iraqi yana cewa awwalu man sannafa fi sahihi Muhammadun wa khussa bit tarjihi wa Muslimun ba'du, yace farkon wanda ya fara kaɗaice hadisai sahihai littafi akan sahihin hadisi shine Imam Al-Bukhari. Yace kuma an keɓance shi, an rinjaye da shi kan sauran littafai, sannan Muslim ya biyo baya. Imam Suyuti الحلبية سيتي وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي زيني فالبخاري فما لمسلم فما هوى شرطهما وشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. ذاك شيمانا يكيتي و الجد لتتبع وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن بين القرآن ولهذا قدم ذاك أكتب أترد مروي زيني ka gabatar da riwayar Bukhari da Muslim akan sauran riwayoyi ma'ana muttafaqun alayh. Waɗannan littafai na Bukhari da Muslim sun keɓanta da wasu abubuwa ne waɗanda ya sa malamai su kai wannan shaida a kansu. Abu na farko, sharɗan ingancin hadisi. Na san nan da yawa akwai ɗalibai wanda ga suna ta haddar littafan hadisi. Sharɗan ingancin hadisi guda biyar to Bukhari da Muslim sun cika mabi kololuwa a sharadin. Wanda ya karatu ya san mas'alar al-hadith al-mu'an'an, yadda aka yi tattaunawa tsakanin ra'ayin Imam Muslim da ra'ayin wasu malamai, da yadda kuma ra'ayin Bukhari yake shi kuma dangane da wannan. Da aka su sharadin guda biyar na hadisi ingantacce, to sun cika sharadin ne a mabi ma'auni na cikawa. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, sun samu wannan yabo saboda su ne mafi ingancin littattafai bayan littafin Allah, kamar yadda mun kawo maganganun malamai akan wannan. Sannan abu na uku, an yi hukunci kan ingancin hadisi al-musnada, hadisan da suke da isnadi, kan sharadinsu an yi malamai sun ittifaki kan hadisi ne ingantacce. Har Imam Nawawi kamar yadda muka faɗa, al'umma ta yi ijma'i kan ingancin waɗannan littafai guda biyu da wajabcin aiki da su. Imam al-Haramaini malami ne wanda yake karatu ya san waye Imam al-Haramaini, yana cewa da mutum zai rantsuwa yace in ba haka ba matarsa ta tafi, ya rantsuwa yace abinda ke cikin Bukhari da Muslim, wanda Bukhari da Muslim suke hukunci akan ingantacce ne, da zai rantsuwa yace maganar Annabi ce, to da matar shi bata saku ba. Ana da mutum zai zo yace idan abinda ke cikin Bukhari da Muslim wanda suka inganta, idan ba magana Annabi bane matata ta sako, ce ta bata sako ba, saboda me li ijma'il muslimin ala sihhatihi ko ala sihhatihima, saboda musulmai sun yi ijma'i kan ingancin littafin Bukhari. Dan haka da mutum zai rantsu saki matan shi bata sako ba. Wannan magana Imam Suyuti ya kai tajribul rawi. Ba shi kare ba da irin wannan ba. Abu Nasr al-Wa'ili as-Sijzi yana cewa da mutum zai rantsuwa da saki kan abin da yake cikin Bukhari na abin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga Annabin, kuma Annabi ya faɗi wannan maganar ba shakka, duda ba zai kafara ba, kuma da matar shi ta da bata saku ba. Aje ka duba At-Taqi wal Idha, Imam al-Iraqi ya kawo wannan magana. Wanda su da sauran malamai da suka yi irin waɗannan maganganu din, Imam Suyuti ma yana cewa wa awwalul jami'i bi iqtisari ala sahihi faqat al-Bukhari ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل شما يتبت الدعاء إذا ودنا لتفي أبو نبي رجي سامع لمن سكيب ودنا لتفي سكتر بيسو شيني سنق إنشاء الصح الصحيح ما بي إنغانشي أشكنا جيسي kamar yadda muka ji malamai na cewa mafi ingancin hadisi shine muttafaqa alaihi al-bukhari wa muslim wanda bukhari da muslim suka yi ittifaqi akan ita dashi sannan wanda bukhari ya fitar sannan wanda muslim ya fitar sannan wanda ya zama ala shartihima sannan wanda ya zo ala shartin bukhari sannan wanda ya zo ala shartin muslim sannan wanda ya zo akan sharatin wasu malamai ba su ba mataki guda bakwai ne zaga mafi kololuwan mataki muttafaqa alaihi al-bukhari wa muslim wanda imam ibn salah yayi wannan bayani din abin shi da yasa suka samu wannan yabo malami sun ba da taman kulawa su sun fede su sun karanta sun san bi yake cikin su abin da bakwai yadda malami suka kabul tafan da hannu bibiyu ba su watsi da shi ba kuma malaman da dukkan nau'ikan mazhabobi ba wai iya malikiya ko shafi'iya a waɗannan mazahib din da kake da su duk sun karbo wannan ne tafai hannu bibiyu haka nan abin a gaba yadda imam al-bukhari da muslim suke da suke da bin kokkofi suke da bin diddigi a wajen rubuta wannan tafe na su guda biyu sannan abu na tara kasance wasu masana ne a wannan fanni na hadisi kamar yadda muke shi da malamai a takaice dai don tana inkari ingancin bukhari da muslim to mabi karamar kalma da zan ce mai fahuwa ala ghairi sabili baya kan daidai amma ban in zan faɗi da wasu malamai suka faɗa da biya ne allama at-tahir al-jazairi tujihun nazar ila usul al-athar yana cewa wal halu anna maziyata as-sahihayni thabitatun thubut al-jibal ar-rawasi ce a takaice dai kaka bukhari da muslim tabbatacciya ce kamar yadda duki kuwa tsukafafu su tabbatattu la yunkiruha illa ghumrun yuzghi bi nafsihi wa la yashur ba wanda yake inkarin sahihancin bukhari da muslim sai wanda yake rutar dai makakke wanda yake gulakantar da kanshi bai ma san shi waye shi ba to shine yake kira wannan kaga wannan shi ya bada ba na fada bai ce illa ghumrun yuzri bi nafsihi wa huwa la yash'ur a babban malami ahmad wanda aka san da waliyullah sha ad-dahlawi yana cewa amma sahihani faqad ittafaqa al-muhaddithuna ala anna jami'a ma fihima min al-muttasil al-marfu'i sahihun bil-qat'i bukhari da muslim malami sun ittifaqi da hadisin da yake da sanadi muttasili kuma marfu'i to ingantacce ne bil qat'i a yanke wa annahuma mutawatirani ila musannifihima bukhari da muslim mutawatir ne littattafan ba shakka na bukhari ne da muslim wa anna kullu man yuhawwinu amrahuma duk wanda ya rinna lamarin bukhari da muslim fa huwa muftadi'un lafiyani muttabi'un ghayra sabilil mu'minin mai bin wata hanya ce ba ta mu'minai ba da haka wannan shine matsayin bukhari da muslim gurin malamai gurin kuma musulmi duk wanda baya kan wannan matsayin kamar da wadannan malamai suka faɗa ba kan hanyar da yake ba duk da kaji yana zagin sai yana ce musu mutunci yana bata sai yana makaryata ne to wannan ya kama wata hanya ta daban duk wanda ya bi shi kuma bata zai kai shi to ana akwai wata nukta ita ce nukutan mu ta hudu wani yana cewa kun ce a sahul kutubil musannafa mabi ingancin littafai kenan kun daidaita su da alqur'ani ke la ba haka yake ne ba idan muka ce bukhari da muslim su ne mabi inganci ba yana nufin ba kuskure a ciki ba aballahu an yutimma illa kitaba kamar da imamu shafi'i yake faɗa ba wani littafi da zai zama na raiba fihi sai alqur'ani bisa allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi alqur'ani ne kadai yake wannan ba duwan littafi da ka sani aka iya gamuwa da kuskure a ciki imam al-bukhari ba ma'sumi bane shi yasa fadar cewa su ne mabiya inganci ba ana nufin ba kuskure a cikin su kamar al-qur'ani wanda kaji ya bad wannan to bai fahimta abin da ake nufi ba a bukhari akwai kuskure kuma malamai sun yi maganganu in ka duba zara kutubi yayi ya rubuta littafin sa al-ilzamat wa tatabbu' yana bin diddigin imam al-bukhari kan wasu abubuwa ce ka ce sharadin ka kaza da kaza me yasa ka bar kaza ba kawo kaza ba ai da kaza kawo wancan sanadin da ka fitar ba shi ya gamata ka dauka wanda ka ga yara yake mai in aka mutai wa al-qur'ani wannan kafirta zai yi amma kan bukhari ba da zai ce mai kafiri haka an ce bukhari ya mafi inganta litta ba ana nufin ba kuskure ba na ta buga misali kuma yanzu in na buga za a gane yanzu ko nan dalibai ne idan aka zo aka yi jarrabawa a cikin maki 100 wani ya samu 95 wani ya samu 90 wani ya samu 85 wani ya samu 80 bi a ne ko ba a bane amma waye wanda bi me 95 ya bugo ko kaga ai ba ya nuna cewa shi 100 bisa 100 yake ba amma yanzu an zo an ce ma a cikin waɗannan ɗaliban waye ya fi ci daga cewa ne in rubin littafi ne suka rubuta aka kawo aka dudduba sai aka ce wannan make shi 80 wannan 85 wannan 90 wannan 95 to wanda ya bi inganci sai ka ce mai 95 dan haka in an ce as-sahul kutub ba yana nibin ba kuskure ba kamar alqur'ani abinda ake nibi hatta malaman da suke maganganu akan bukhari da muslim za ga magana ce wura ta shafi ilimi dalibin ilimi kuma shi zai gane ta ba wai suna dauko ce bukhari ya ka hadisin kariya ba babu maudu'i kuma tattaunawa da take tattaunawa ce ta kan sanadi a ce masa wannan sanadin da ka fitar ko wannan mutumin da ka fitar da riwayar shi akwai maganganun malamai akan shi me zaka ce in karanta muqaddima ta Fathul Bari Ibn Hajar ya ka waɗannan ya kuma bada amsa akan waɗannan maganganun zaka ga abin da ake nufi haka yana da kyau mu fahimci wannan to da gaskiya akwai hadisan da suka ta mutuncin annabi a cikin Bukhari daga jin wannan ka san dama magana ce ta ɗan shika sai ilmaniyun yan ba ruwan Allah a cikin lamarinmu sai al-aqlaniyun yan duniya kenan sai al-qur'aniyun yan tatsini waɗannan gungu su suke irin wannan maganganun suke maka ai bukhari akwai hadisin da yake mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama amma malamai ar-rasikhuna fil ilmi ai mun ji maganganun su kuma waɗannan me yasa suke wannan saboda dai suna dauko guntun hankalin su dora akai na biyu kuma ba ruwansu da bibiyar mai malamai suka faɗa kan hadisi bari mu ɗau misali ƙwaya ɗaya mu buga za ka ji yanzu duk abin da aka cika duniya da surutu hadisin Bukhari ya tsaye cewa manzon Allah a ta subata ta ƙaumin fa bala ƙa'iman wannan hadisin fa imamu ahmad ya rawaito shi bukhari ya rawaito shi imamu muslim ya rawaito shi abu daud ya rawaito shi imamu nasa'i ya rawaito shi ibnu majah ya rawaito shi ibnu khuzaima ibn hibban imam al-tabarani cikin mu'jam al-kabir da mu'jam al-awsat da mu'jam al-saghir imam al-bayhaqi cikin as-sunan al-kubra abu nu'aym cikin al-musnad al-mustakhraj ala sahih muslim ibn al-jarud cikin al-muntaqa abu awana cikin al-mustakhraj wannan fa aqallu kenan fa duk sun fitar da wannan hadisi shin wannan hadisi da ya ta mutuncin annabi duk waɗannan malaman ba san mutuncin annabi ba sai kai yau kana loko da filin mushe kai ne kaɗai za ka gane cewa ya taɓa mutuncin annabi duk waɗannan malaman da ya wuce kuma malaman nan fa zamuna daban kuma daga mazhabobi daban wannan fa misali ne sai su kawo hankalinsu gurɓatacce sai su ce ai kuzari ya tsaye ai duk wanda ya yi shi za ga ba mutum ba ne na kirki wannan jahilci ne shi matsalar fitsari a tsaye ko a tsugunne yana koma zuwa ga al'ada mu yanzu al'adar mu a kasar Hausa shine ka tsugunna in zaka yi fitsari amma in ka je wasu jama'a al'adar su al'asul kai a tsaye shi yasa in ka je ma ban ɗakin su ma ba gurin tsugunnawa a tsaye ake yi su in ka tsugunna ma ka zama abin kallo kaga kenan ashe abin al'ada ne inda ibada ne to dai zamu kamar yadda muke sallah azhar al'asr maghriba isha ake duk a duniya in musulmi ne zai yi sai dai wanda ya zama ba daidai zai yi ba amma in daidai zai yi idan za a yi to amma fitsari a tsaye al'ada ne sannan kuma wani abinda suke mantawa shi kansa wannan hadisi na Huzaifa ai ya zo da bayanin dalilin da yasa manzo Allah ya yi hakan gurin ne bai da tsarki guri ne na najasa kuma har masu wannan haya gagar da surutu in suka je gurin da yake najasa wallahi ba sa tsugunna a tsaye suke yi to shi yasa Ibn Hibban da ya ka hadisin sai magana yake cewa atmu sababi fi hadzal fi'l huwa adam al-imkan rashin damar da za tsugunna din ne wa zaka anna al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam ata as-subata wa hiya al-mazbala fa arada an yabula fa lam yatahayya lahu al-imkan lianna al-mar'a idha qa'ada yabulu ala shay'in murtafi rubbama tafashsha al-bawl fa raja'a ilayhi fa min ajli adami imkanihi min al-qu'ud li haja bala sallallahu alaihi wa sallam qa'ima haka ibn hibban ya tabi'i daga hadisi to amma sai su juyar da ma'ana sai su ce ai an taɓa mutuncin annabi dan haka ai wurge da shi kuma dai sun ba ta hanyar sahabi da zo ba suna kawo ta shubha su ce kai yanzu za a ce babanka ya tsaye in ma yayi dan me za a nakalto kun san gaske fada dan me za a nakalto a ce manzo Allah san manta manzon Allah nabiyun bi mursal Allah yayi ko shi dan ya koya addini su da haka maganganun annabi ayyukan annabi taqriratin annabi dukkan ibada ke dole a ba a nakalto amma babanka da babana da baban shi ba wanda yayi ko shi zuwa gare ni da haka yanzu in ka zan bu babana duk inda ya zauna in ce zan haddace maganganun sa in ce zan dinga nakaltowa mutane ta za a yi na zari na zama haukaci saboda wani amfani za a samu a ciki amma duk inda manzon Allah ya magana manzon Allah idan yana bacci kallo ake yayiki in yana cin abinci kallo ake in yana tafiya in yana zaune in yana magana in yayi dariya hatta kuka da manzon Allah zai ana nakaltu ya yake yi saboda me saboda an aiko shi koya mana addini to hikimar da yasa ake bi ake nakaltuwa da haka idan da yau zai zama akwai wani annabi shi ma da haka za a ba da kuma gangare shi haka abin da yasa zaka ce munin abin in babana ne saboda babana ba aiko aiko yi da shi ba so baya bukata in nakaltu ya yake tafiya ko in nakaltu ya yake zauna a cikin gida saboda shi ba a aiko ba manzo Allah kuma aiko shi aka idan aiko yi da shi hikimar da yasa Allah ya bashi ya zaban mai sahabbai kenan kuma ya zaban mai mata wanda suka dace da shi su nakalto abin cikin gida sahabbai su nakalto na waje idan manzo Allah yana cikin gida ana kallon abin da yake ana kwaikwaya idan ya fito idan yayi kaza haka nakalto maganganun manzo Allah addini ne ibada ne manzo Allah yake cewa tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum haka manzo Allah ya sahabbai za ku ji daga guri ba ko ma aje daga gurin ku aje daga wanda yaje daga wajen ku haka kenan in ba manzo Allah ba za a bibi wannan ayi dangane da shi sai nukudan mu ta shida da yasa sahihai ne dan me ake damuwa kan bukhari da muslim saboda sun riga sun ce idan muka rushe bukhari da muslim to mun gama rushe addinin su ma sun riga sun sani domin yadda bukhari da muslim suka gina littattafan su to idan har suka gaza kaiwa mizani to duk wani littafi wanda ba su ma za su rushe shi to shi yasa kullun suke tarkizi akan wannan kuma shi wanda yake cikin addini ba zai taba alqur'ani kai ba to ba zai taba sunna tunda ita ce yake ganin akwai koba da zai tabawa dan haka sai suka zo kan bukhari da muslim saboda me in aka ruguza su an ruguza addini gaba daya domin duk sauran tafe ma za su fadi a karshe yana da kyau mu kara ba da himma kan wannan abuwa na farko karantar da wannan littattafai wanda alhamdulillah yanzu ana ci ko wannan tabar da ake ta haddar sahihaini nau'i ne na karantar da su tunda sai ka karanta amma za ka san biya a cikin shi na biyu karantar da ilimin hadisi cewa daga cikin masu wannan shirman ba su ma san yadda tsarin ilimin hadisi yake ba dan da sun sani babu wani ilimi da musulmi ya zama musu abin alfakari irin ilimin hadisi irin ilimin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama abu na uku dole ne ɗalibai da malamai su dinga haɗa mutane da malamai ke sa masu wannan da'awar kullun za ga su zage Ibn Hajar su zage Nawawi su zage Imam Suyuti ba wani malami da su kyale dan in ka yadda waɗancan malamai ne to kana da kariya domin in ya ka magana zaka ce waye fada ayar fasara waye fasara ma in hadisi ne waye fasara ma to bari su fara rushe maka malaman dan me dan ya zan ba wata madogara da kariya to wannan yana da kyau ga ɗalibai ilimi masu karantarwa da ilmantarwa da malamai su dinga haɗa ɗalibai da malamai su bayyance girman malamai da darajarsu su karanta littafansu su bayyance su da haka in kana yin hutuba ko kana tafsiri ko kana karantarwa kake da kaje ka fassara hadisi ko ya kake ganin ka san shi ko 40 hadisi da kake ganin kai abu a islamiyya ba ce sai ka rubuta sharhi mai malamai suka bada dangane da shi in kana yin wannan zaka samu ilimi kuma zaka samu kariya daga fadawa karkatacciya hanya abu na gaba lalle ne irin waɗannan muhajirori nan da shubha musamman shiwohi masu karbi kuma alhamdulillah ana yi daidai gwargwado sai dai a kara yi domin me domin a dinga haska wa mutane irin yadda abubuwa suke haƙiƙanin yadda abubuwa suke wanda yake son ƙarin bayani akan wannan muhadara ya karanta littafin makanatu sahihaini wani malami Dr. Khalil Ibrahim Mulla Khatib ya rubuta littafi shafi 500 da wani abu akan wannan na wannan lacca din kuma ce karanta akwai kuma littafi da dama wanda su ma sun yi irin waɗannan maganganu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
ma la Allah sakar alkhairi sani mun sani cewa da da malam an bashi sama da awa biyu zai ci gaba da kawo dalilai da kuma hujjoji da karfafa mu wajen bibiyar wannan bujiban da takafai a sahun kitabin ba'da kitabin Allah azza wa jal kafin na gabatar da malami na gaba akwai manyan baki da suka zo da dare bamu da lokacin da za mu ambace su amma kuma za mu faɗa ne a gurguje akwai babban malamin Sheikh Dr. Kabir Muhammad Kufa Allah ya kawo mana shi akwai Sheikh Komanda ɗan uwan shi Dr. Muhammad Rabi Umar shine Muhammad Salif Umar wa'annan jiban malamai kannai ne wajen babban malamin Dr. Muhammad Sani Umar Allah ya kara masa lafiya so Komanda ya zo kuma yana can muna da Sheikh Na'isi yana tare da mu akwai Sheikh Abdulrazzaq akwai kuma Sheikh Muhammad dan malam akwai Alhaji Habibu dan aljanna muna da babban bakon mu Alhaji Munir Zango da kuma Sheikh Lawal Bukan Maji Gauran Maji ko afwan Allah ubangiji da sauran ɗan uwa kuma da suka zazzo da wanda ba zan iya tuna sunayen su ba lokaci ya ja wato malam ya mana bayani wanda na gaya muku akwai fawaid da yawa a ciki amma duk da haka na ga wasu ɗalibai kamar ba sa jotin ɗin abin da ake faɗa ga ɗaya babban malamin ya hau kan kujera wanda shi ma ba sai na tsaya na yi dogon bayani ba kamar da na gaya muku al-ma'ruf la yu'arraf Sheikh Abu Tariq Abubakar Abdulsalam baban gwane duk da ya ce ba su a faɗa amma sunan ya riga ya bi shi sai dai ya haƙura da shi mun je aljanna ma sai mun tsokani kamar haka insha Allah Allah ubangiji ya ba mu sa'a zan ba malam yana da minti goma kacal da haka Allah ya da malam zai takaita duk da malam yana da bayani bayanan su suna da faɗi in yana yin su kuma yana yin magana ne a hankali a hankali salo bayan salo in ban takaita shi a minti goma ba sai sai da minti 50 yawa na san shi so in ya gama ni kuma zan yi daura in kira babban malamin mai rufe malamin tsaro da addu'a malamin falatifadal mashkur ma'ajur
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تو مال عبد الله يا دم من تي غوما أتعشيكم زي دورايا بان سنت من تي نو زي بعد ما زي زن كأم من تي غوما أتشلو كتن دورايا سا يقول شيء ده أني زو دورايا سي رجع من تي غوما أتشلو كتن دورايا سا سلام أصبر ناجمري أسا أتشتكي in Allah da zan yi kokari na kammala a minti 15 labas don dinga lissafawa to bayani akan sahihul bukhari da sahihul muslim bayani ne wanda ba zai kare ba kuma Allah ya sa a fadilatul sheikh Dr. Abu Usama Muhammad Rabi Umar Musa hafizahullah yayi bayanan da aƙalla za su kau da jahilcin mutum in bai sani ba kuma za su tuna masa in ya manta in ya kuma rafkana za su dawo da shi kan hanya tare da ishara zuwa ga inda za a koma domin ƙara bincike to ina ga a cikin abin da faɗa akwai kifaya insha Allah sai dai a babi na ƙarin haske da muna da lokaci la'alla da mun faɗaɗa a wajen kulawar mutane tun daga magabata na gari har izuwa yanzu ta wani fannin da wannan littattafan guda biyu tunda abu na farko za mu ga tare da irin sha'anin da Abu Zur'a Abdullahi ibn Abdul Karim Ar-Razi yake ciki na karatu da karantarwa amma wannan ya sa saboda mahimmancin littafin ya tsi da komai domin bibiyar duka abin da Bukhari ya yi domin tabbatar masa da shi saboda mahimmancin littafin wannan ya nuna mahimmancin littafin a wajen shi Abu Zur'a wanda kuma kowa ya san girman Abu Zur'a a abin da ya shafi ilimin hadisi sannan ra'ayin Imam Ad-Darqutni Allah ya ji kansa da rahama, kamar shi kansa Imam Muslim ma yafi kowa bawa Sahihul Bukhari muhimmanci, kuma shi a ganin sa kamar Muslim din ne ma ya dauki littafin Bukhari yay masa aiki, yake cewa laula al-Bukhari lama zahaba Muslimun wala rah wa ayu shay'in sana'a Muslim wa innama akhadha kitab al-Bukhari fa'adila alayhi mustakhrajan wa zada alayhi ziyadat. Duka cewa akwai nau'i na tsananta harshe da shi Imam Ad-Darqutni yayi akan Muslim, amma dai babbar fa'idar da zaka iya zuba anan shine lalle Imam Muslim ya fa'idanta da Sahihul Bukhari, ya fa'idanta da Bukharin kankin kansa da ilimin sa, sannan kuma da alama ya fa'idanta da shi littafin As-Sahih din na Imam Al-Bukhari, saboda ya gamu da Bukhari kuma ya riski littafin Imam Al-Bukhari din. Sannan daga ciki mallan yayi ishara zuwa ga fansamar ruwayoyin Sahih din daga wajen Imam Al-Bukhari, za a iya kike waɗanda suka yi karatun littafin a gabansa ba, amma waɗanda Allah ya sa hannu ya iya kaiwa zuwa gare su aka dawwana su a cikin littafi, kamar su al-Imam al-Farabri da kuma manya-manyan malamai irin su al-Asiri da suka yi karatu a wajen waɗanda suka yi karatu a wajen Imam al-Bukhari ɗin, sun kusa sahaura yawan kusan da yawa daga cikin littafan da suke hannunmu, wanda alhamdulillahi ko mu yanzu haka da muka zo a wannan ƙarshen zamanin Allah cikin ikonsa ya yassare mana hanyoyi kuruf ta hanyar maghariba da ta hanyar malaman Hindu a isnadi sama da ɗaya na ijaza, wanda muke iya rawaito Sahihul Bukhari da shi saboda irin mahimmancin da ake ba wa shi littafin. Sannan idan ka koma tarjama ta manya-manyan malaman hadisi, za ka tarar da yawa daga cikinsu, da yawa daga cikinsu a tarihinsu sun karantar da Sahihul Bukhari ko Sahihul Muslim, tunda ana magana ne akan as-sahihai, sai dai yawanci harshe ya fi tafiya zuwa ga Bukhari din, saboda in ka faɗi Bukhari din Muslim din ma ya shiga ciki. Ala sabilil misal, tunda mun bada misalin Sahihul Bukhari, al-Imam Ibn Salah Allah ya ji kansa da rahama a cikin a madrasatul ashrafiyya da take garin Iraki, da aka wakilta shi a matsayin shi ne malamin makarantar daga cikin littafin da ya karantar akwai littafin Sahihu al-Imam Muslim Allah ya ji kansa da rahama. Sannan da yawa daga cikin ka'idojin da aka gina na hadisai, yawanci ana la'akari da tsarin da Bukhari da Muslim suka gina littafin su akai, da haka da yawa daga cikin ka'idoji na naqadi da ake jinjina hadisi a karbe shi ko a ci karbarsa, idan ka bi sai kaga asalin isnadin ka'idar yana tikewa ne zuwa ga Sani'il Bukhari ko Sani'il Muslim, ba wai su kai ba, amma suna da kaso mai girma. Don haka a dawabil jarh wa ta'dil, da yawa in ka shiga babi to sai kaga an yi maka magana akan abin da shafi Bukhari da Muslim. Yanzu kamar misali dawabi da yawa na maganar al-hadith al-mu'annan, ibnu Rushayd al-Fihri Allah ya ji kansa da rahama yana da littafi guda akan wannan matsala, wanda kusan shine umda ababun al-sanan al-abyan wal-mawrid al-am'an fil muhakamati bayna al-imamain al-Bukhari wa Muslim fi sanad al-mu'annan, wanda duka ka'idojin da ake ginawa akan al-isnad al-mu'annan din kaga ana koma zuwa ga abinda Muslim ya rubuta a cikin muqaddimarsa, da kuma Sani'ul Bukhari a cikin musamman sahih din sa. Idan ka shiga babin tadlisi, in ka shiga babin riwaya ar-riwayatu anil mubtadi'a, wahala ka shiga wani bangare na ilimin hadisi da zaka iya bambance Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim, wannan duk almajirin hadisi ya san da wannan. Sannan malamai sun bawa littafin muhimmanci bayan wanda malam ya faɗa na rubutu, to kuma suna sa shi a majalisi su yi sharhin sa a dishi da sautin su. Al-Imam Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani Allah ya ji kansa da rahama, wanda ya rasu shekara ta 1250, yana bada labari a cikin littafin sa wato Ad-Dawu Al-Lami' fi Mahasini Ahli Al-Qarn As-Sabi' haka suna littafin yake ko Allah ya ji kansa da rahama yake cewa At-Tasi' afwan yake bada labari yake cewa yazo tarjumar Imam As-San'ani Al-Amir As-San'ani wanda yake da littafin Subul As-Salam ai an san Subul As-Salam sharhin Bulughul Maram wanda ya race ka a 1182 idan ban manta ba bayan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga suna da tazara da Imam Ash-Shawkani kuma yana cikin malaman da Shawkani ya rike su a matsayin umda shi San'ani shi Shawkani shike da littafin Nailul Awtar sharh ahadith min al akhbar wanda ba za ka iya karanta da Bulughul Maram ka koshi ba ko al muharrar fil hadith ka koshi ko umdatul ahkam ka koshi wanda su ne a kananan littattafai mafiya yawancin hadisan da muke ibada da su suke cewa a cikin su baka taba Nailul Awtar ba kun baka san yadda Shawkani yake a Nailul Awtar ba to kun san ya tumbatsa ya kai karshe aka ce masa ma ya sharhin Sahihul Bukhari mana a huta bayan darasin da yake ya ce a yacin da Ibn Hajar ya yi Fathul Bari la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya da iktibasan wannan hadisin to shi yake ba da labari a cikin littafin nan nasa yake cewa ya taba yin mafarki a shekara ta 1206 yayi mafarki da Imam As-San'ani Allah ji kansa da rahama yace to wadara baini wa bainahu hadithun kathirun mun yi hira da shi da yawa a cikin mafarkin afwan yace sai ne mafarki na ganshi ni ina kan abun hawa shi kuma yana tafi a kasa to muna cikin tafiya sai na nemi in sako shi kuma ya hau kan abun hawan sai ya ki sai muka yi hira da shi muka tattauna tsawon lokaci a cikin abin da na haddace cikin hirar tasa ina tuna ya ce mini daqiqil isnada wa ta'annaq fi tafsir kalam rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace fa ka dinga sukuwa kana zamiya wajen fashe isnadi da bayani akan sanadi sannan kuma ka zurfafa tare da koshi wajen hayyace da faifaice lafuzza na maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam kakkaji komai kai komai ba to sai ya ce to abinda ya faru shi ne ya ce sai na fahimci yanayi min ishara ne zuwa ga karatun da nake yi na Sahihul Bukhari kaga inda kisar ta inda mahallin shahidin yake ina karantar da Sahihul Bukhari a babban masallaci wa kana yahduruhu khalqun kathirun yace dandazon mutane ne suke zuwa karatun nan masu yawa da ba za ka iya kirga su ba a cikin su kuma akwai awamun nas nayi minti goma ko daga cikin su akwai awamun nas gama garin mutane yace to kamar na so in ce masa ya sai zama shi ce sai na kasance ina fassara wa mutane lafuzzan da basu gane ba kamar bai damu da abin da shafi isnadin ba saboda awam dan su dinga fahimta to kamar ina so in gaya masa to batun awam fa sai maza ya riga ni sai ya ce min ka dinga dandake isnadi kana bayani daki sannan in ka zo ka faifaice bayanai akan lafuzzan maganar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sannan na sauka sai na tambaye shi na ce masa ya kuwa batun malaman hadisi kaifa ahwalu ahli alhadith ma'ana alahira kenan sai ya bashi labarin cewa dukkan su sun samu aljanna saboda wannan hadisin da suke yi wannan ru'ya ce yusta'anasu biha har da ƙarshe kuma yace sai ya rungume shi ya fashe da kuka sosai yace to nan ne abin ya an shige masa duhu ya kasa fahimtar fassarar wannan har sai ya je wajen wasu masu fassarar mafarki sai suka gaya mai cewa abu da ya faru akan San'ani ne la'alla zai faru akan sa yace kuma ba a daɗin ba abin ya zo ya faru akan sa kuma Allah subhanahu wataala ya kawo masa mafita wanda in ka koma tarjuma su duka za ka ga abin da ya faru akan su to kun ga kulawar malamai kenan da abin da ya shafi Sahihul Bukhari na tsallake Sahihul Muslim saboda kamar yadda na faɗa muku babu lokaci sai abu na ƙarshe da zan tike zuwa gare shi na ƙara minti biyu a cikin extra time beban a dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan littafin karbuwa kuma har ake fadan abin da ake fata game da abin da ya shafi sahihul bukhari ai in ka dauki imamul bukhari ya taso ne a tsakiyar malaman sa wanda kuma ba'a da awar cewa wai imamul bukhari ya fi malaman sa ilimi kuma idan ka je ka koma tarajum na malaman ko kuma inda aka bada labarin sa zaka koma cikin muqaddimar abunna al-badrul munir na ibn al-mulakin Allah ya ji kansa da rahama idan ka zo koma muqaddimar zaka ga ya baka labarin juhud na malaman hadisi ya tattare maka su a waje guda akwai mutum da ya haddace hadisai miliyan 1 duk na hadisai kenan wani ya haddace hadisai 700,000 sai ka gansu yadda ka san aljanu a cikin su akwai wanda suka haddace tarin hadisan da la'alla sun fi wanda ake faɗin cewa Imam al-Bukhari ya haddace su kuma akwai manyan malaman sa irin su Ishaq ibn Rahuya duk ya raye da su wanda shine sababin Allah wallafa littafin nasa kuma akwai Ali ibn Abdullah ibn al-Madini wanda Imam al-Bukhari ke cewa ban tada kaina in naje gaban wani malami ba irin yadda nake in naje gaban Ibn al-Madini mastasghartu nafsi ma'ana kaga in kana jin ka iya to in ka gama kakanka a ilimi sai ka shiru ka kame bakinka to kamar haka Bukhari ke so ya gwada maka da cewa akwai nau'i na girmama shi Ali ibn al-Madini din Allah ya gafarta masa akwai Abu Zur'a din wanda shine supervisor na Imam al-Bukhari da ya wallafa wannan sahih din bugu da ƙari akwai Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wanda shi Bukhari din yayi zamanin da Imam Ahmad yana da rai yayi zamanin da Imam Shafi'i yana da rai amma ba rawaito cewa ya hada Imam Shafi'i ba saboda lokacin da Imam Shafi'i ya mutu shekara ta 204 Imam al-Bukhari bai fitar daga Bukhara ba lokacin da ya ruhilarsa ta farko saboda sai da kan shekara 17 sannan ya fita daga garin Bukhara in ka hada kuma 194 a tara da 17 zaka ga tinkin Imam Shafi'i ya riga ya mutu sannan akwai yayi zamani a rayuwarsa akwai Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam wa'annan kuma manya-manyan gimagiman malamai ne wanda la'alla a cikinsu akwai wanda suka fi Bukhari tun da Ishaq ibn Rahuya Allah ya tsansa da rahama yake cewa ita fa gaskiya Allah yana santa kuma ita ya kamata a faɗa Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam shekara 220 ko ya fuda 4 ko da 2 yake cewa Abu Ubayd ibn al-Qasim ibn Sallam ya fi ni ilimi ya fi Shafi'i ilimi ya fi Ahmad ibn Hanbal ilimi kuma gashi kaga Bukhari yayi zamani da shi amma dukkan littattafan da suka wallafa gaba ɗayan su ba littafin da yake da ƙarancin kuskure irin sahihul Bukhari saboda in zaka wallafa littafi to dole kai masa map kai masa hanyoyi kai masa inda mutum zai dinga shiga yana fita don a gane misali in ka so kai masa kutub kai masa abuwab sannan ka kawo asanidu sannan ka kawo mutum ko ba haka bane to a duka waɗanda suka yi tabwibi a littafi ba a taɓa samun wanda ya irin na Imam al-Bukhari ba saboda mu'zamin tabwib na Imam al-Bukhari in ma an yakuna aya qur'aniya sukutin da guda zai dauko ta babun qauluhu ta'ala kaza kaga wannan ya hutar da kai ko ya zama hadisi ne ingantacce wanda a duka waɗanda suka wallafa littattafai ba wani wanda Allah ya ba wa tawfiki a wajen iya siyagar babi da hadisi wanda yake ingantacce wanda in ka tara adadin hadisai ingantattu da Bukhari ya kawo su a cikin tabwi ba malamin da ya kai shi yawan su ko kuma waɗanda suna kusa da ingantattun hadisai din cikin waɗanda suka cika sharaɗinsa ko waɗanda kuma suka saba wa sharaɗinsa ko kuma ya kawo wani asar wanda yake mu'allaqun ne a bisighatil jazm wanda kuma yana koma zuwa ga abin da Ibn Hajar ya faɗa na sababin da yasa Bukhari yake yin ta'liqin hadisi to wannan ya hutar da malamai shi yasa ma aka tawallafa littafai akan abwabul bukhari al-mutawari fi abwabil bukhari waye ga sunan sun fa kirga a iya nan ba kadai sai kai kundin balaka ka gama ma baka kammala darasin bukhari ba sannan in ka shigo cikin samimul isnad din baki daya hadisan da aka taba a cikin bukhari da muslim gaba daya kitab hadisai 210 wanda aka taba su bi haqq kuma a taba sun da aka yi gaba daya idan ka auna sai kaga in aka je aka dawo sai kaga taba su kawai aka yi ba wai tabawar ta sha ba kamar malaya ishara zuwa ga Dara Kutsini in baka ce gaba daya ba mu'zamin abin da Dara Kutsini ya taba Bukhari ko Muslim da shi musamman Bukhari in ka juya sai innabi fahimta ya ce wannan hadisin yana da rauni saboda a cike akwai A'mash kuma yayi an'ana sai ka duba ga A'mash din yayi an'ana amma kuma in ka kuma yayi A'mash sai ka ga kuma shi uba ne ya rawaito annal A'mash sai ka ga kaman da wannan jar ta cewa shi kuma an ta jinsi salasatin bi ishaq wa ta'am sai ka ga ina hankalin da ya ta anan sai ka so shi magana Dara Kutsini in ka ban ma ka ji tsara ta kai ga ta Dara Kutsini ba za a yi ta ba ko kuma akwai wani abu a ciki wanda idan ba ma zama ta hakki ba ya zama cikakken bataniki da fataki ma sai ba sai sai ina makin mutum da karaman karatu sai ya sa zai ta sai in tara ma iyaye fawaidin nan a cikin sa haka suke tsallake su cike kan su su rage fahimtar ba bari mu bada misali wanda rike da shi misali hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da azumi shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ma yake cewa idan yayi tafiya ko kuma yayi rashin lafiya za a ci gaba da ta abin da yake aikatawa wanda yake da lafiya a cikin rashin lafiya ko kuma san lafiya an fahimci hadisin za mu rubu abu ausafa kutiba lahu ma kana sahihan kiman sahiha shaidu yana nan zai gyara mu to wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaice shi sanadihi an al-Awwam ibn Haushab Ibrahim as-Sakki عن أبي برد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أتشين هذه سنة دار قطنية تبع بخاري أكنس جمع بخاري زي رويتو هذه سنة لقى عوام ابن حوشب شيكما العوام ابن حوشب غاية أمره كتما صدوقني جرما ستكرسن سبيكين رويتو حديثي سهيه با ما ياتي to ai akwai wanda suka riyo ruwaya tare da shi a daraja daya daga Ibrahim as-Sakki shine Husham ibn Bashir shi kuma Husham ibn Bashir siqatun ne saft au saqu minhu to amma matsalar shine shi Husham an Ibrahim as-Sakki an Abi Burda an Abi Musa mawqufan ali kaga hadisin kenan zai zama ruwaya marfu'an wa ruwaya mawqufan a zahirin isnadin ruwayar mawqufiyar ta fi karfi saboda karfin Husham ya fi karfin al-Awwam ibn Haushab wannan sai zama yana cikin ajnasul ilal kamar yadda Imam al-Hakim Allah ya jidansa da rahama ya sa a cikin al-Ma'rifa Suyuti ya harare a cikin tafsir sai da Ibn Hajar izo Allah ya jidansa da rahama sai ya ce to ai waccan ruwayar mawqufiya ta Husham ibn Bashir an Ibrahim as-Sakki an Abi Burda an Abi Musa min qawlihi ya kar abin da ya rawaito kenan amma shi a cikin ruwayar al-Awwam ibn Haushab akwai labari labarin shi ne shi Awwam ibn Haushab da ya rawaito daga Ibrahim as-Sakki daga Abi Burda sai ce wata rana suna tafiya da Yazid ibn as-Sakki yawa Ibrahim as-Sakki amma ba wancan as-Sakki ɗin da yake ba ah wato wancan kuke nufi a Allah ya kyauta zan cike yawa to sai shi Abu Burda suna tare da Yazid ibn Abi Kafsha sai ya ga Yazid ibn Abi Kafsha yana azumi sai ya ce masa a ya na kana tafiya muna tafiya a hanya mun yi balaguro kuma kana yin azumi sai ya ce wa ai fa na ji mahaifina Abu Musa miraran ba su ɗaya ba ba su biyu ba
yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan kissar ita Bukhari ya kalla sai ga to ya haƙura da ƙarfin Al-Awwam ibn Haushab, tunda har ya ƙarfin Husham ibn Bashir, tunda har Awwam ya haddace wannan kissar, to wannan kuma ta fi ƙarfin abin da yake zanni ne tunda wannan yake ne. Anan sai Bukhari ya sauka daga asalin layin sa, amma duk da haka shi ma Awwam ibn Haushab ya jawaz al-qantara, tunda Bukhari har ya kalle shi ya rawaito masa hadisi a cikin usul, dan haka wasu ke ganin sika ne Imam al-Bukhari ya ruwaya a wajen sa. Dan haka ba alaga tawala zan yi magana tawa waɗannan dalilan da wasu dalilan da yawa sune suka sa farjini da haifa Imam al-Bukhari ta shiga zukatan mutane salafan wa khalafan. Duba kuma ikhlasin sa, sai Allah ya sanya wa littafin karbuwa yasa da Bukhari da Muslim sune littattafan da al'ummar da ake malaman da ake la'akari da maganar su aka yadda da su suka haɗu akan cewa sune littattafan da suka fi kowane littafi inganci bayan littafin Allah mai girma. Da fata abin da ka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa, wannan mu sai ku san kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na san halin yayin da haɗe shi duk a shirin ba auren sa ba kawa kai ba auren sa mun ci ko wacce wannan sakara da kai a sanarwa a dukkuce markazin Hamza ibn Abdul Muttalib Turai babba Kano tana sanar da dukkan ilimi maza da mata muhimmin daura ta tsara na al-usas musamman qasaid as-salafi aqidat ahad as-sunna wal jama'a wanda za a gabatar kamar haka ranar Alhamis 22 ga watan 8 2022 zuwa Asabar 27 ga watan 8 wato daga Alhamis da Juma'a kenan a masallacin Sheikh Mu'azzam Suleiman Khalid mai gabatarwa Sheikh Muntaza Kabir Al-Na'isi. Littafin da za a karanta shine sabon littafin da ya kunshi aqidatul jama'a sunna والجماعه من سنه الاساس بجلب القصائد السلافيه في كتاب اهل السنه والجماعه من قارن بالي كان نبوبين في دوره كذا هي كما نجي اكوي حد اكوي اجازه بيان ان كمل ان جسكا ان جسكا لتافي ده اجازه 1100 ان هو يجي ده ابن ده اكو فدا na ji kuma da lokacin da zan yi aure dai na dore amma zan karanta ta nasiha da imamu Shaukani dan ja hankali akai yake cewa wa'lam annama kana min ahadith fi sahihain aw ahaduhuma jaza al-ihtijaj bihi min duni bahth li'annahu maltazama as-sihha wa taqadda fihi ma fihima al-umma bi qabul akmal al-awqat. Imam Shaukani yana ta tabbatarwa cewa ku sani abin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim ya kamata a rike su, ba sai an tashi ana bincike a kansu ba har a tabbatar da cewa wani sai daga cikin su in kanta ba. Sannan kuma waliyullah Jihad yana cewa faqad ittafaqa al-muhaddithuna ala anna jami'a ma fihi ma min al-muttasil al-marfu' sahih al-qat'i wa anna ma wa annahuma mutawatiran ila musannifihima. Ku sani cewa wannan Bukhari da Muslim muttasili ne ko marfu'i ne ta kansu, dan haka kuma zai zama to wannan kullu ma yuzir amruhuma fi muttasil fi firin muttasil ghayr sabil al-mu'minin, to duk wanda ya kawo kamar jama'a da ya kawo wanda ya tsallake su kamar su baya cikin hanyar musulmi ko da ba cikin hujjatul lahi ba da, dan haka wannan shine dan nasiha ta kuma murya ta kafin dashi wannan shine nasiha ta Abu da Imam Shaukani ya faɗa na kan uwa ka kara karfafa mu ake akan mu tsaya akan wato mu karanta بيبي وإن الكتفان كم يدى شوى سنة أصح الكتاب على كتاب الله عز وجل بخاري المسلم كما أسألن دواني إلمي يوانشين إلمي مكثاني دمكي نا نفكر نا إطلاع ناجي صورة سنة فكي نتكار واني يزيرو إدامو كوي سابا شكو أتكسا كوي وانا كبار واني يدى أكاد واني وانا أسأل مصر يكي شوى شيئينا كتابون بسيو أتشوي Bukhari ya haddace wa'idan hadisan, mutum ne zai iya haddace irin wa'idan hadisan, abin ya yi yawa kana yana inkarin cewa ɗan adam ya haddace wannan abu, amma ya sha ansa kuma da ya zo nan ba zai sha ansa. Alhamdulillah, to alhamdulillah, kafin mu rufe insha Allah zan kira babban malamin mai bayar da siya minti biyu sai mu gama sai ni sallama sai mu tashi sai ni salla doctor Kabiru Muhammad Kufa al professor Muhammad Kabir Kufa hafizahu Allah wa raha ya kamata yazo malamin yana da miza wajen bayani a to duk kokin wahi idan ka kai cipi wallahi din yana gani sai ka fahimta kan dole ne ma ka fahimta idan ka cire kwakwalwar ka ka aro ta tarwada ka gare tarwadan ka sa mata kaso 10 sai ka bi ko to wallahi sai ka fahimta insha Allah to malam yana da wasu irin wayanai din yayi wato ba a da zare ku shi na ka
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناتمزي مالام أبو بكر شوار بخاري المسلم من تيبيو شي أنيا شي ما ناتمزي بخاري المسلم من تيبيو شي ما يجينا الأمر من تيبي إن شاء الله amma dai ku bani rabin minti gabatar da baban mu yayan mu malamin imam malal lawal koran maji magana ta gaskiya magana sunna a nan garin magana ta gaskiya a yanzu ba shi dawa wanda za a ce ya riga shi karɓar da'awar izala a jahannan a yanzu ba shi da wa su ne na farko su aka yi tabbatar da su wahalar da aka sha su suka sha ta mu wato yanayi na rayuwa in ana haihuwa sau goma ya haife ni amma yanayi na rayuwa girman su suka zo wani ne ya sa mun yi aji ɗaya da shi a wani mataki na kyau muna a matsayin ƴaƴansu suna a matsayin ƴaƴanmu to a gode wa Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya rage irin su kuka yi zamani da su kuke ganinsu su ne asalin wanda suka karɓi da'awar izala na farko a garin nan gashi ma lawar gwaron maji minti ɗaya gaskiya ta biyu shine malam ya baiwa maudu'i haƙƙinsa ta aliki kuma shi ma ya yi abin da ya kamata yi da ƙari to ina ganin abubuwa guda uku zan ɗan kalla a taƙaice abu na farko malam ya haska mana cewa duk fannin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya Allah ya sanya musu albarka mutane an karɓe su gaba ɗaya ɗaya daga cikin alama da take nuna cewar abu ya yi albarka shine ko ina da ina a kewaye shi idan aka kawo abinci kala biyu aka ajiye a cikin taron mutane daro biyu wannan daron sai aka zo ake kokawa a kansa wannan yana ɗiba ko wani ma da hagu yake ɗiba wannan yana ɗiba da cokali wani hannu baka na ƙwaya wancan kuma kudaje ne suke bi alama da take nuna shine wanda jama'a suka zo suka baibaye shi ake ɗibansa Allah Ubangiji ya sanya masa albarka waɗannan littafai guda biyu ta kowane ɓangare ta kalla nasu ta kowane ɓangare Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wani ya yi rubutu abinda za ka kalla a kan waɗannan littafai to akwai waɗanda suka yi rubutu a kansu misali malamansu da suka yi karatu a wajensu wasu sun tsame malamansu kai sun rubuta littafai a kansu ma'ana waɗannan sune malaman Bukhari, waɗannan sune malaman Muslim, an tsame su an yi rubutu a kansu. Duk wani wanda sunansa a ce wani ɗan wane ya fito a dukkanin wani isnadi da aka gan shi a cikin Sahihul Bukhari ko Sahihul Muslim, to kowanne babu wanda ba a yi rubutu a kansa ba. Rayuwarsa da matsayinsa, kirkinsa, ko aka san haka. Sannan idan ka ɗauki Sahihul Bukhari, da shi ne fi samun tagomashi saboda yanayin yadda ya rubuta littafin, kamar abinda Malam Abubakar ya fara ambatawa, abuwab babun da Bukhari ke bugawa, to kowane babi kimiyya ne a cikinsa. Kowane babi kimiyya ne a cikinsa. Akwai a takaice rubutu kala guda 40 da wani abu, wannan malamai sun ware ne akan wato yanda Bukhari buga babinsa. Ba wai hadisin ake ɗauka ko gyaran hadisin ai magana akan a babin wace hikima ce, wani ilimi ne akan tajwidin, a yanda ya tsara kutubun nasa ma daga littafi na kaza sai littafi na kaza sai littafi na kaza, kuma kimiyya ce a ciki. Sannan magana da aka yi akan Imam Daruqutni, Daruqutni ya isa ya kai matakin da ya kamata ya ce wani abu akan Sahihul Bukhari ko Sahihul Muslim a tsaya a saurare shi. Daruqutni idan ya yi magana akan ɗaya daga cikin littafan nan, za a saurari maganarsa. Amma masu surutu na wannan zamani ba za a saurare su ba, saboda shi ɗaya kudu ai hadisin ne komai nasa. Haduba ilan nasa, tambaya nawa ake masa, da kafa za a zo a ce masa ina tambaya kan hadisi na kaza, sai kai hadisi na kaza ai kuskure ne a cikinsa, wane ne ya rawaito shi, kuma abin da fi rinjaye wannan hadisin mawqufi ne. Da ka an masa tambaya ta fi 20,000 akan hadisi, da ka yake bada amsa. Kaga tunda kusan duk abin da za a ce an rubuta a kansa yake ya haddace mutum, ya haddace a sanidu, ya san kowa matsayinsa, wannan ga matakinsa. Idan ya zo ya ce shi yana ganin ga wani abu ya kamata a ce Bukhari ya yi kaza, a cikin al'izamatu wa tatabbu, tunda ai yayi ilzamin su cewar ya kamata a ce hadisi kaza an rawaito shi, kuma kaza bai kamata a ce wannan riwaya aka sa ba, ya isa yi magana akan littafin. Kuma dukkanin maganganun da aka tattara aka ambata akan waɗannan littafai, dukkanin su gaba ɗaya abin da shafi isnadi ko matani ko wani mutum, dukkanin su gaba ɗaya ba su kare su ba. Wanda duk aka zo aka tattara wani dara dukkanin su gaba ɗaya, abin da ake cewa akwai kuskure a cikin wannan littafai, dukkaninsu hadisi 100 ne da wani abu, ko magana 100 kuke da wani abu, kuma dukkaninsu kowanne malamai sun zo sun ba da amsa in bayan ɗaya, duk da cewa da maganar da malamai ambata ta Imam Shafi'i, Allah bai yarda wani littafi ya zama 100 cikin sai littafinsa. Idan ka duba amsoshin da Ibn Hajar ya bayar, akwai amsa ta amsa tabbas, shi ma Allah ya masa buɗi, abinda Daruqutni ne ya kawo ya ba shi amsa. Amma akwai amsoshin da za a cece da ƙarfi, wani shi ne gaskiyar magana, shi ne ƙarfi ne, amma wannan bai kawo naƙasu ko suka a cikin littafin ba. Wannan kenan. Abu na uku nake so in yi magana a kansa shi ne wato ƙarancin karantar da waɗannan littafai a wajen malamai irinsu, da mu yanzu inda kun ga majina suka yi suka karanta hadisi, ko dai shi ya zama Bukhari baban gwale ya zama Muslim, ko ba haka ba, zaɓa Bukhari kaza ba eh ba da ah ba ga Bukhari tun da cewa mun ya gudu wato karancin karanta su a wajen malaman da suka fahimci hadisin dama mallam ya ga mana cewa duk masu suka imma dai in shi'a ko kuma yahudawa ko kuma su wato ba ruwan su ma da addini waɗanda kawai ake ba su kuɗi don su rusa addinin musulunci kawai kuɗi ake ba su wanda duk mutumin da kuka ga ya zo yana suka a cikin Bukhari ko a cikin Muslimu dan girman Allah ku ce ya kawo muku haddar hadisi guda 50 kacal hadisin da ya haddace kowanne da isnadinsa a cikin Bukhari ko a cikin Muslimu idan ba zai iya kawo haddar hadisi 50 kowanne da isnadinsa ba to kada ma ice zai tsawo baki a cikin sunansu ba idan mutum ce zai yi magana a cikin abin da san shi ba kun ga zama ku ci kenan to na ka duk mutumin da yake ba irin su Dara Qutni ba ne ba irin su Ibn Hajar ba ne ba irin su Imam An-Nawawi ba ne ce zai magana a kan wani kuskure a cikin Bukhari ko Muslimu to sunansa ma hukunci na ci mun tibiyu
ai ni ai nan ya amma na ba zan ci shi ba to amma alhamdulillah kaman da kuka bayani yanzu dai a cikin ta ba kashi a gurbuce wannan form din daura inda za a same shi a gaban masallacin nan na Khulafa'ur Rashidin akwai shago a nan wurin dan ka ba za a iya samu wannan form din na daura da za a yi kuma a masallacin Sheikh Malam Mu'azzam Suleiman Khalid muna kara gudewa a Dr. Shu'aib shugaba na wannan daura da ake yi a nan masallaci daurar Hafiz Sunnah Nabawiyya Sharifa eh ba mu dama ba kuma dalibai dama ku zauna mu sami wannan wato da lokaci ya kure to sai shi ma wani Ibn Hajar ne a karatu na mun ba shi dama ya dan yi mana wani dan karin bayani amma lokaci ya tafi da yayi sai zuwa wani lokaci da yana zuwa a cikin sakansa a nan wajen kuma insha Allah za mu yi kokari shi ma mu sa lecture a nan masallacin kafin ya gama wannan daurar mai albarka don mu dan samu mai ilimi da wajen su cikin Allah subhanahu wa ta'ala muna za mu roki babban malami bako ya rufe mana a taron da Allah insha Allah karamakallah
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد يا اخوان المسلمين السلام عليكم ورحمه الله بابا من ده مشى waɗannan matasa namu masu dimbin karatu ni a wuri na yara ne amma kuma a wuri na manya ne a karatu wato muna iya kiransu jikokin izala kwarai da gaske jikokin ne kungiyar jama'a ta izala da bidaya kamar ta sanna a nan jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya matasa ne wanda Allah ya musu albarka kwarai da gaske muna da su da yawa a Kano wato ina wa Allah godiya Allah sa naga irinsu Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya ƙare mu da yawan irinsu a cikin matasanmu na sunna wannan babban abu alfahari alhamdulillah mun yi wa Allah godiya سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين